Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar da huriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar Dan majalisar dattawan Amurka John McCain ya rasu jiya Asabar da shekaru 81 a duniya bayan fama da cutar kansar kwakwalwa. Cutar kansar ta raba Amurkawa da wannan shahararren dattijo mai kishin ƙasa wanda kuma ya sadaukar da rayuwarsa wurin yaƙi. John Sidney McCain, wanda aka fi tunawa da rayuwarsa mai cike da gwagwarmaya da yadda ya tsallake rijiya da baya a matsayin fursunan yaƙi a yawancin Vietnam, da kuma yadda ya ci zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a shekara ta 2008, ya kasance mai jaddada manufofin Amurka a duniya. Allah ya albarkace mu muna zaune a ƙasa mai cike da yanci ƙasar da mutum ke iya cimma duk irin bukatar sa a cewar McCain a watan Oktoban bara a cibiyar nazarin kundin tsarin mulkin ƙasa ƴan watanni bayan da aka same shi da cutar kansa ya ƙara da cewa Allah ya albarkace mu kuma mu ma mun kasance sanadin samun albarka ga sauran al'ummar duniya McCain wanda aka baiwa lambar yabo a cibiyar ya cicciki gwamnatin Donald Trump kamar yadda yakan yi Tuni Amurkawa suka shiga jajantawa iyalin marigayi McCain ciki har da shugaba Donald Trump wanda ya ce ina miƙa cikakkiyar ta'aziyyata ga iyalin marigayi John McCain tare kuma da girmamawa muna masu tunawa da wannan iyali cikin addu'o'inmu dabban ƴan gudun hijirar Rohingya sun yi zanga-zangar alhinin zagayowar shekarar da aka Wato ƙasar Myanmar ta murƙushe wannan ƙaramar ƙabila al'amarin da ya tilasta su gudu zuwa kan iyaka da kuma cikin ƙasar Bangladesh mai makwabtaka da su abinda ya kai ga kafa sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya. Masu zanga-zangar sun yi gangami tare kuma da addu'o'i jiya Asabar a sansanoninsu na 'yan gudun hijira da ke Cox Bazar na neman a yi adalci ga musulmi tsiraru. Jami'ai na ƙasa da ƙasa sun bayyana murƙushe 'yan Rohingya da hukumomin Myanmar suka yi a jihar Rakhine da kisan ƙare dangi. Ita kuma gwamnatin Myanmar ta bayyana murƙushewar da matakin tsaro da ya wajaba don takaburki ma mayaƙan musulmi. Ƙasar Myanmar dai ta ce yanzu yanayi ya kyautatu ta yadda 'yan gudun hijirar za su koma gidajensu. Ikirarin da ake ɗarɗar da shi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau take karo na 88 na zagayowar ranar bukin gyara ta 19 ta kundin tsarin mulkin Amurka gyarar da ta baiwa mata damar yin zaɓe a karo na farko a tarihin Amurka. Daga baya sannu a hankali dai mata masu zaɓe sun ɗara maza masu zaɓe a Amurka. A shekarar 2016 mata kimanin miliyan 73.5 suka yi zaɓe, saɓanin maza miliyan 63.5 da suka yi zaɓen, bisa ga bayanin cibiyar nazarin mata a siyasar Amurka. To sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba. A yayin da yawan mata masu zaɓe ya ƙaru cikin tsawon shekaru gwammai, bayanai na nuna cewa har yanzu ba a samun mata sosai a sashen gwamnati da ɓangaren fasaha da kuma manyan kamfanoni. An kama jagoran ƴan adawan ƙasar Russia Alexei Navalny a birnin Moscow wato bayan watanni biyu da sake shi daga fursunan da aka jefa shi saboda shirye zanga-zangar yin tur da gwamnatin shugaba Vladimir Putin. Wani mai magana da yawun Navalny ya faɗi jiya Asabar cewa ba a san dalilin kama shi ba kuma ana tsare shi ne a wato ana tsare da shi ne a charge office ɗin ƴan sanda dake Donetsk. Navalny ya rubuta a shafinsa na Facebook jiya Asabar cewa za a yi zanga-zangar kyamar tsarin fensho na gwamnatin Putin ranar 9 ga watan Satumba a birnin Moscow da sauran birane kimanin 100. Paparoma Francis ya yi ganawa ta tsawon sama da sa'a guda da wasu mutanen da wasu fada-fadan cocin Katolika suka yi lalata da su a ƙasar Ireland. An ruwaito Paparoman yana yin tur da fada-fadan da suka yi lalata da mutanen au da kuma waɗanda suka yi rufa-rufa. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Akwai hoton wani yaro kasa da shekaru 10 wanda aka dora tallar mangoro. Duk lokacin da batun hakkin iyaye ga ƴaƴansu ya taso sai hankali na ya tashi idan na tuna wannan hoto. Tunda ko Allah ya guda mini hoton yaron da wasu suka saka a Facebook kullum sai tunanin sa ya fado mini. Wato kamar yadda matasan da suka saka hoton a Facebook suka rubuta sun samu yaron nan ne misalin karfe 10 na dare yana kwance a gefen hanya da suka tambaye shi me ya faru yace ban saida ba idan kuma na koma gida duka za a yi mini. Wannan yaro a unguwa uku a Kano aka same shi. Wanda ya wallafa wannan hoto Malam Kabiru ke laye a ƙasa yake cewa wallahi mu ji tsoron Allah don ko zai tambaye mu akan kiwo da ya bamu. Wato komin bushewar zuciyar mutum da wuya wannan hoto bai sa hawa ya zubo wa mutum a ido ba. Uwa uba kuma idan aka ga irin yara kasa da shekaru 5 akan tituna da aka kawo su bara a birnin na Kano. Su ma waɗansu ne suka ɗauki hotunan su suka wallafa a shafin na Facebook. A hira da suka yi daga alimin irin waɗannan yara sun ce daga jihar Niger suka fito, wasu kuma suka ce daga jihar Katsina. Wannan batu ya jawo muhawara tsakanin ma'abuta Facebook kan irin matakai da suka wajaba hukumomi su dauka wajen shawo kan wannan al'amari. Tuni mu ga an kafa wasu kungiyoyi masu zaman kansu da nufin bullo da manufofi da matakai na shawo kan wannan al'amari. Babu inda wannan lamari ya fi tsanani a arewacin Najeriya kamar a jihar Kano, inda gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wani taron baje koli da aka yi a jihar Kaduna yace jihar tana da irin waɗannan yara da ba sa makaranta fiye da miliyan 3. Idan kun tuna cikin watan 3 mun kawo muku hida da gwamnati na Kano kan wannan batu lokacin da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya so ya ji ko akwai wani abin da gwamnatin jihar Kano ta yi tun bayan waccan shelar da gwamnati yayi a Kaduna.
Waɗannan yara fiye da miliyan 3 wanda ba sa zuwa makaranta ba wai ƴan jihar Kano ne kawai ba, yara ne waɗanda yake suna zuwa daga wasu jihohi har ma daga wasu ƙasashe na Afirka ta Yamma. Alal misali za ka ga yaran Chari a nan, za ka ga yaran Niger a nan. To kaga wannan babban matsala ce sosai da sosai. Saboda haka abin da muke faɗa a nan shine gwamnati ba da kuɗi da za ta yi ajujuwa wanda za ta ɗauki irin waɗannan yara, amma babban maganin abin shi ne kamar yadda muka bada takarda a ƙungiyar gwamnoni ta Arewa cewa ya kamata a hana zirga-zirga yara wanda suke shekarun zuwa makaranta daga wannan jiha zuwa wannan jiha, domin ko yaya muka yi nan yaran kullun shigowa suke da wasu jihohi. Saboda kaga ba mu da kuɗin da za mu iya ɗaukar wannan nauyi, amma idan kowace jiha ta hana yaranta tafiya wata jiha domin neman ilimi domin wannan ilimi a kowace lokacin gaban ana iya bada shi to ta haka ne za a shawo kan wannan abu
baya ga waccan takarda da gwamnatin Kano ta mika zauren gwamnonin arewa yanzu a matakin jiha me aka yi akan wannan batu tunda dai kullun aka yi magana almajirai Kano ake cewa
to ka san Kano ce bai ci niki ce shi yasa nake ga maka ake samun yara su zo haka irin namu kamun luddai shine waɗannan makarantu mukan aika musu da malamai wanda za su koyar da turanci da lissafi waɗanda yake dama kuma suna karatun addinin musulunci za a kai mataki tunda yake magana ce idan an zo dauka common interest magana ne da turanci da lissafi za a ga cewa za su iya shiga makarantun secondary idan sun gama karatun su na allo da suke haka da irin wannan tsari da muka fito da shi
wasu a dangane da magana almajirin nan suna zargin iyaye da sakaci wurin ma tura yaran su din nan suna ragaita a wurare daban-daban gwamnati na yin wani yunkuri ta wannan fuska dangane cewa su iyayen nan sun tashi a tsaye don sauke nauyin da yake wuyansu
to babu shakka wannan ana ta fadakar da al'umma haka amma dai muna nan da hadin gwiwa da masarautar Kano zamu fito da wasu dokoki wanda suke za su duba wannan al'amari sosai da sosai musamman ma mutanen da suke da yaya da yawa kuma ba sa iya daukar nauyin su to za a ga irin doka da za a fito da ita saboda a ga yadda za a yi maganin wannan abu musamman ma wato ka san yadda ake sakin mata barkatai in an saki mace ta haihu yaya 5 7 8 ananan yara an sake ta bata wannan gida mata wacce take wannan gida kaga ba za ta iya daukar nauyin waɗannan yara ba karshen su dinga kwana a soro su dinga tafiya bakin titi da sauransu to duk waɗannan matsaloli ne waɗanda yake a matsayin mu na wato musulmi dole ne mu zauna mu ga yaya addinin musulunci ya tsara rayuwa irin wannan saboda haka kuma mai martaba sarkin Kano shi ma yana taimaka da kin babban malami ne da sauran malamai na jihar Kano ana nan ana tattaunawa yadda za a ba gwamnati shawara yadda za mu to da wata doka wacce za ta kawo shawo wannan al'amari.
Duka ne zuwa shine ma mutanen Kano sa ragar wannan doka.
Babu shakka wannan abu yana gaban malamai a nan jihar Kano da mai martaba sarkin Kano kuma sun ce mana ba za a dau lokaci ba za su fito mana da wannan doka.
A cikin watan hudu Mahmud kuma a hira da yayin da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu kan batutuwa na ilimi ya tambayi sarki inda aka kwana game da shawarwari da za su baiwa gwamnatin jihar ta Kano kan batun almajiranci kamar yadda gwamna Ganduje ya faɗa a hira da ta shude yanzu nan
cewa kamar yadda aka sani ne mu wannan doka da kincinin mun fitar da dokan nan ta farko abin da kike cewa draft mun tara malamai aka samu wasu malamai waɗanda suka ce suna da sai ko suna da wani tsokaci ko suna da wata mulahaza akan dokan nan to ba ma san mu gaban kanmu mu je mu ce wa mutanen nan ba za mu saurare su ba amma wasu da yawa daga cikin su yau shekara daya muna bin su ba su ba mu abinda suka ce suna da tsokaci akai ba abinda muka ce wa malamai ai duba dokan nan abinda kuka yadda da shi a ciki ku faɗa abinda ba ku yadda da shi ba ku faɗa ku gaya mana hujjojinku kuma ku ba da shawara in wannan matsala ce ya za a magance ta abinda kuma kuke gani ya kamata sa a cikin dokan nan wanda ba a sa ba ku ba mu shikenan kuma abinda muke jira kenan malaman sutiro mun samu wasu yanzu sun kawo akwai babban malami guda daya wanda ya mana alƙawari zai kawo cikin wannan mako guda daya shi da kwamitoci da ƴan kungiyar sa da suke ta kokari su tattaro idan an kawo za a tattara waɗannan abubuwan za a duba wanda yake za a dauka a saka ciki za a saka wanda yake muna bukatar mu koma wajen su mu sake muhara su zamu gwamnati ta nuna cewa ita a shirye take ko da yaushe aka kawo dokar nan ta zartar da ita abinda zai taimaka wajen harkar almajirci a nan abubuwa ne kamar guda uku na farko tabbatar da cewa kowane mahaifi ya san cewa wajibi ne a kansa ya dauki nauyin ɗansa zancen ka je ka auri mata ka je ka haifi ƴaƴa ka bar ƴaƴa akan titi ba shari'ar musulunci bane kuma ya kamata a dora kowane mahaifi wannan nauyi na biyun su shine sanin cewa shari'a ta zo da ka'idoji na waɗanda za su dauki nauyin ƴaƴa idan mahaifi ba zai iya ba idan mutum ya haifi ɗa misali kana da hadi kana da ƴaƴa sai talauci ya same ka ko wata musiba ta hukanka ba za ka rike yayanka ba akwai dan akwai babban danka da zai rike kannan kannansa akwai dan uwanka akwai ƴaƴan dan uwanka akwai jeri na asibai waɗanda su Allah ya dora wa nauyin su dauki nauyin ƴaƴan nan kafin ma a zo kan hukuma ko a zo kan unguwa to dokar nan ta kawo wannan jera idan ba za ka iya daukar danka ba an ta ba za ka iya daukar danka ba kana da dan uwa yana da hali dole ne shi ya dauki nauyin wannan yara wannan shari'a ta dora masa saboda idan da baka da da ka mutu gadan ka zai kullun abu da muke gaya al'umma abin da yasa aka ce za a yi gado saboda idan kuma mutum ba shi shi kai ne zaka ce maka masa ka Allah ya ce saboda haka ba za ka zo kai kullun ka inda mutum na da kuɗi ka so ka ji ka gaji dukiyarsa ba amma ba shi da shi baka san ka dauki nauyin ya zo ko kana da shi amma yanzu a kasan nan sai ka ga mutum yana da dan uwa mahaifiya ɗaya mahaifi ɗaya amma a gidansa babu abinci dan sana yunwa yana bara ba zai dauki dan nan ya biya kudin makaranta ya masa tufayi ba wannan lalacewa ce ta al'ummar al'umma to ita dokar nan za ta taimaka wajen fadakar da mutane zan aka yi dokar ma mutane za ma su rinci menene ma shari'a ta ce akan wannan wannan shine na biyu na uku shine harkar marayu da yadda ake raban gado da yadda ake kula da su da yadda za a rike su to duk waɗannan abubuwan za su taimaka wajen harkar almajiri amma tsarin da muke da shi na iyali mutum ya je a wurin mata uku hudu ya haifi ƴaƴa 20 ya je bar su akan titi wannan ba zai yi ba ya kamata a tsaya kamar da muke faɗa kullum shari'a ta baka ƴanci ka wurin mace biyu ko uku ko hudu amma kuma akwai ba haka aka yi shari'ar musulunci ba haka aka yi ta babu ka'idoji ba za ka iya rikewa za ka iya adalci abin da suka haifa za ka iya kula da shi amma ka je ka auri mace ba za ka baka da mai za ka bace ciki ko ta sha da kuma harkar saki yawancin yaran da kake gani an saki mahaifansu mata ba kuma kula da su ba to yaya ake yin sakin nan yaya in an yi sakin nan wani ka'idoji ake cikawa sannan wani haƙƙi aka bata da ita da ƴaƴanta bayan an sake ta to wannan dokar waɗannan matsalolin da suka dame mu take so ta magance kuma na san cewa kamar da ka sani an yi hayaniya da yawa abin da yake wajibi a kanmu shine dole mu yi haƙuri mu ci gaba duk abin da za a yi mu tsaya akai kuma abin mamaki za ku ji inan da ƴan makonni ina zaune a nan shugaban ƙasar Niger ya aika min minista da sarkin da magara suka zo wajena suka ce sun ji labarin wannan dokar da aka yi suna so na zo Niger ne magana da malaman su magana su suna sosai nan da mako ɗaya za mu tura malamai da kwamitin da za su je wajen malaman Niger su magana ni da kaina an shirya min taro ranar 9 ga watan Afrilu inda zan je ne bayani akan wannan dokar su Niger suna sosai saboda mu kuma muna farin ciki muna murna idan Allah ya sa su yi duk kasar musulunci inda aka yi gyara ne saboda abubuwa ne wanda ake yi da sunan al'ada ba da sunan addini ba kuma abin da suke haifawa arewacin Najeriya shi suke haifawa Niger yara suna yau akan titi mata ana sakin su ba a ba su haƙƙin su kuma abin nan ba shari'a bane to idan muka samu kasashen nan suka yadda suka da mu Kano din da sauran kasashen arewa akai wannan wannan zai ci muka kwarai da gaske
Allah da rasul ki da fi an gode miki
wannan batu na almajiranci ko a ba ba nan wata gidauniya a malin fashi a jihar Katsina ta hada masana don su ba da shawarwari kan yadda za a farfado da ilimin almajiranci Zaraddin Sani ya tattauna da Dr. Ahmed Adamu na jami'ar Umar Musa Iraduwa wanda ya gabatar da kasida kan wannan batu a taron nan da aka yi a birnin da malumfashi
kasan shi kalma almajirci tana daukan ma'anoni daban-daban abinda muke kira akan shi irin sakin yara akan layi suna barace-barace suna shan wahala yaro an turo shi ne karatun idan gari ya waye abinda ke gaban shi ya za a yi farauto abincin da zai ci da safe idan rana ta yi kokarin shi ya za a yi farauto abincin da zai ci da rana idan dare ya yi ya za a yi farauto abincin da zai ci da dare so lokacin da ya tsaya karatun ma babu shi wahala ba ta ma bari ya samu natsuwa ya samu basira zai koyi ilimi ba kuma muka fahimci cewa alhakin iyaye ne tabbatar cewa sun ba yaran su kula sun ba su kaya sun ba su wurin kwana sun kula da lafiyar su da tarbiyar su da ilimin su wannan haƙi ne Allah dora ma iyaye da wani suna na ka turo yaran ka yayi wani ga neman ilimi ko da na addini ne ba hujja bace ba ka saki yaro akan layi ba tare da ka kula da shi ba saboda idan har aka bar yara akan titi ba kula tarbiyar su da ilimin su ba to za su iya zama kaman wata dama ce da wanda suke so su tada zauna tsaye ko su assasa wani abu wanda ba na cin gaba ga al'umma su yi amfani da su ba akwai lokacin da hado wasu almajirai na tambayi almajirin ce shekara nawa kana almajirci yace shekara 12 nace mishi zai karanta mun Fatiha amma ba zai karanta Fatiha ba ga yaron ya sha wahala ga idan shi diyayi ja ba takalmi jikin shi diddati kaga shekara 1 yana shan wahala amma ba zai karanta Fatiha akwai yaron can a gidan iyayen su shi shekara 12 nan har ya sauke kila ya karanta wasu surori masu yawa a da kamar almajirci yanda yake da tsari tsari ne mai kyau za a turo mutum almajirci zai za a turo shi da guzurin shi kuma al'umma akwai taimako a koda mutum yazo karatu ba sai yayi bara amma a turo yaro dan kasa da shekara 7 dan shekara 3 dan shekara 4 wallahi akwai wani hoton bidiyo da na gani yaro na shan dan almajiri ne yana shan taba akwai almajiri aka gani aka ga gawo shi a cikin kwata aka kawo gawo shi tsangai da yake karatu amma malamin ya ce bai ma san yaron sai kake nan yaron kai kawo sa to ya za a yi yanzu ana magance rashin tsan da muke da shi yanzu to ya za a magance faro shi kuma nan gaba kaga abu biyu ne shi muka ba da shawara hanyar da ake amfani ake recruiting ko kuma ake daukan wayannan yan ta'adda ana amfani da almajirai ne so almajirai ba su da iyaye ba su da kula kila ba su da ilimi ko a canza musu ra'ayi so ya za a yi nan gaba a kawo canji ga tsari na almajirci shine muka ce da farko ya kamata a samu misali kamar abin da ke ce ma jadawali na bayanan dukkan yawan almajirin da muke da su a ce misali kamar da almajirai miliyan 2 da sunan yaro da garin da yazo da sunan iyayen shi da malamin shi da unguwar da yake sai a je a tuntubi iyayen su a ce me yasa ku tura yaron ku yana bara ba tare da kun bashi guzuri ba shin garin ku ba malami ne in ba malami a garin sai mu tura malami a garin ya riga koya da yara yanda yaro zai tsaya har ya kai shekara 3 ko shekara 10 har makallaki halin hankalin shi in ma zai tone da mai ilimi ya tone guzurin shi in wani talifi ne daga cikin birni birane za a sa wata cibiya taimako ne na kuɗi na kaya ne na abinci ne sai a ringa an sa daga birni ana kaiwa irin wannan ƙauyuka wanda ba ɗan Najeriya bane ba a maida su ƙasar da suka fito sannan waɗanda suka sora sai a sa su a cikin wani camp sai a ringa ba su horo na ilimi na boko na addini da horo na koyon sana'a amma kuma iyayen su kaga ba su da alhakin su mallaki wannan iyayen yaran saboda sun sake su akan layi kaga gwamnati ta dauki alhakin su za su ba su ilimin da ya dace idan har mutum zai turo ɗan shi karatu irin wannan na addini ko na boko dole ne ya hada shi da guzuri da kulawa
dan ka kaman mun ga akwai wani takwaranka wanda shi ma ya dan yi wani jawabi a cikin lokacin da yake dan gudanar da kasida shi mun ga gwamnatoci kamar sun dan yi wannan yunkuri na kafa irin waɗannan sansanoni na kula da almajirai
ashi salama ne cikin farko sai dole sai ka hada da iyaye saboda iyaye sai an gano tushe nisa shin taloci ne shin rashin malami ne a garin akwai aran da ya kamata a maida su garin da suka fito in tallafi ne a tallafa ma iyayen su in karatu ne a kai malami a wannan garin kaga idan aka haka za a rage rabbi sannan kuma ya kasance akwai wani tsari da zai ringa dore irin wannan taimakon da ake ba su almajirai ko mutane kar su amfana shi a matsayin dama idan ka haifi yaro ba tare da sauro baka da iko ka dauki wani yaro sai ka turo shi wannan cibiya kuma kai alhali kai a yaran kuma ka san cewa baka da alhakin kula da yaran kaga kenan Allah ba zai kama ka da laifin da baka da iko akan shi ba saboda haka kamar da Allah ke cewa la ilaha illallah nasan illahu sa'a so yawan kamar da ke cewa expand ko fashewa na al'umma ya kasance yayi yawa kaga mutun talaka amma ya haifi ƴaƴa da yawa wanda ba zai dauka dawaine su ba sai ga mutun yana cikin gari yana cikin marina amma ya saki yaran shi suna yin bara so kaga kenan mutane in sun san cewa karfin su ba zai kai ba to kaga ka dauki nauyin abin da za su iya dauka
to dakta kamar in zaka ba gwamnati shawara yanzu ta wannan fanni ta baya a samu cigaba wace shawara zaka ba gwamnati
shi ita ta fito ta cigaba ran kuma shawarorin da na bada baya a aiwatar da su tunda ka san mu tsari da muke na boko da na irin harkar ture ake yi ko mai ilimin ka na addini ba shi ne ake ma'aunin gwada cewa za ka ke ka aiki ko ba ke to kaga shi sa ma wasu mafi yanci ba ba su muhimmanci za ga yaro za a tura shi makarantar bode sai hada shi da guzuri amma makarantar addini islamiya ma sai ga ana tafa ma kudin makaranta ma da kiraki ba da so amma cikin wannan budget din duk na ilimi ne ba a ce ilimin boko ba har wannan cikin budget din ma ya kamata a ringa kashe kuɗi kan shi ilimi na Muhammadiyya kuma a cikin shi ne za a ringa tura malamai gari ƙauyuka inda ba malamai yanda yara ba sai sun shigo cikin birni ba za su ilimi da inda
su kai kira da zaka yi ga iyaye na ganin cewa wannan alhaki kan sai ya dogara
su iyaye su daina tunanin cewa wai idan ka haifi yaro to za ka kara wani arziki ko wani talauci kike zai tafi shi Allah ya ba mutum na Adam tunani ya san abin da ke daidai ya san abin da zai yi asa abin da zai yi ba iyaye su tsaya tsayin daka su dauki alhakin da Allah ya dora musu na iyaye ina a matsayin su na iyaye saboda rana gobe kiyama Allah zai tambaye su kada su saki yaran su akan layi duk talauci gunda su ba yaran su tarbiya da kula da su je su sake su akan layi rana gobe kiyama Allah ya tambaye su iyaye su zama masu daukan dawaini da Allah ya dora musu su ba su riki yaran su a gida su ba su tarbiya idan yaro yake wani munzali za a iya kyale shi ya tafiya amma a bashi kuma guzuri
tsarin ciyar da yara a makarantun firamare daga aji ɗaya zuwa na uku yana sa yara da ba sa zuwa makaranta su shiga zuwa makaranta iyaye da ba su da abin da za su dogara kai da zai sa su daina tura ƴaƴan su talla suna samun madogara su kyale ƴaƴan nasu tafi makaranta musamman iyaye mata domin haka muka ga yana da kyau mu gabatar da irin waɗannan rahotanni domin suna ƙara jawo ci gaban ilimi musamman a ƙasar Hausa inda har yanzu jahilci da talauci suke hana ruwa gudu ta fuskar ilimi yanzu haka a jihar Katsina mai baiwa gwamnatin jihar shawara kan ilimin iyaye mata Hajiya Binta Abba Dutsin ma ta ga wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa cewa an kammala shirye-shirye domin fara wannan shiri na ciyar da yara a makarantun firamare
akwai nasarori da dama da aka samu a maganin aikin school feeding din nan domin tun dai lokacin da ake magana cewa za a yi school feeding ana ta fafutukar rabon mutane na ta kokarin yara su samu fam yara su tafi fam ina za su maido shi duk an wuce wannan guri Allah ya kawo yau mata sun ji alert a cikin account din sun ji alert na daya sun ji alat na biyu wanda za su yi aikin girkin nan na wata daya kudi ne da aka sanya musu wanda za su yi aikin na abinci na wata daya saboda haka yanzu idan muka sa aka bude account din su za su sai kayayyakin abinci ina ba ki shawara su sai kayan abincin su na wata guda kada mace ta raja'a ta ce bari ta kashe kudi za ta sai kayan abincin ta na wata guda ta ajiye ko da an yi hutu tun da sati tun da dama already akwai kudin nan cikin account ba magana wani wasa da za a tsaya ko wani bata lokaci akwai mata da yawa wanda ba su ga alert ba ko sunan su bai fito ba su wa'annan mata wadanda ba sunan su bai fito ba muna ba su shawara da cewa su zo office ko su nemi coordinators din mu na local government ko su je wajen education secretaries su ba da sunan su da account number din su da PVN number din su sai mu kara tura sunayen domin akwai mata da yawa sun san cewa suna da matsala sun ba da suna guda biyu ina kin ana ce miki indo kin zo kin sa Aisha can kin kuma cika da indo to in kin san kina da wannan matsala tsare ki tafi banki ki gyara gyara matsalar ki dan koda kin sake bada wannan suna sunan ki ba zai fito ba
kasancewa ku mahukunta kun fara ciyar da waɗannan yara kina ga wannan ciyarwa da kuke ma waɗannan yara za ta ƙara wa iyaye ƙwarin gwiwa domin su ci gaba da kawo yaran su makaranta
ilimin nan dai ba sai an ta magana ba kowa dai yana ganin amfanin shi da muhimmancin shi idan baka gan shi cikin gidanka ba za ka gan shi ga makwabta in baka gan shi ga makwabta ba ka gan shi a cikin layin domin dai ba za a rasa mai ilimi ba wanda ya samu daukaka ko wani suna kuma rashin ilimin za a ga rashin amfanin shi domin ƴaƴan da ba su je su kai karatu ba za a ga yanda suke karewa za ka ga mutum ya tafi ko ya je ya kare ga turin baro ko bara ko sauransu Allah ya sauke ba fata ina kira ga iyaye da su ƙara encouraging ƴaƴan su ƙara musu ƙarfin gwiwa da cewa su je su nemi karatun nan domin karatun nan yana da muhimmanci sosai ba kamar yanzu ga wannan dauki da ita gwamnati ta kawo wanda za ta rika ciyar da yara yan makaranta ka ga ba karamin taimako bane mutum da wasu yaran da yawa da aka ga sun tashi za su tafi makaranta babu abin da za su to yanzu gwamnati ta kawo wannan taimako wanda za a rika ciyar da yara yan makaranta insha Allah
to ku Hajiya tana da wani sako da za ta shaida wa waɗanda aka ba wannan contracting ciyarwa ga su waɗannan yara yan makaranta
shi sakon da zan bada ga al'ummar jihar Katsina shine muna neman addu'a ga al'ummar jihar Katsina ubangiji Allah ya taimake mu ya sa wannan aiki na cewa ya dole mutanen nan su rike amana wa'anda aka ba su aikin abincin nan su tabbatar da cewa ƴaƴanmu ne da jikokin mu suke makarantun nan to su rike amana abinda za ka samu ko naira ɗaya ci ka sa hadama kana hanyar ilimi za ka samu 5,000 ita ce riba ta kaga ai kai sai baka kada baya ga da baka samu 5,000 din to kai abinda ya dace kuma ina ƙara kira ga masu aikin abincin nan da cewa idan muka fara aikin ranar litinin ba ki kai abinci ba
talata ba ki kai abinci ba kake ma kowa kokekin kore kanki ba wai mun fara nake nihin wai litinin din ba a continuously idan an fara aikin abincin nan rana ɗaya idan baki aikin abinci kika kai ko kuma dama ya kamata ƙarfe 9 zaki kai abinci baki kai ba sai ƙarfe 1 yara har sun riga sun koma aji wai ke ko wallahi suna gare ki sai da kika leka gurin suna ko ko yaro ne ke bai lafiya to automatically kin kore kanki amana ce aka ba ku ta ƴaƴan mu aiki ne kuka samu akwai da yawa waɗanda suna buƙatar wannan aiki ba su samu ba idan Allah ya baki wannan dama to kada ki wasa da ita a cikin ma damai a cikin waɗanda ba suka samu yanzu waɗanda suka fi suka samu alert kaga mutum 10,011 ne waɗanda za su yi aikin abincin nan amma yanzu waɗanda suka samu alert mutum 3,700 ne domin duk wanda akwai waɗanda da yawa sun cire kuɗin su sun kashe kuɗin su
masu aro da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dedeo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Ali zan da kuka yi sallama da ku sai mako
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. Yeah.